Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu shoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 29 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan sabon nau'in cutar COVID-19.
Banga na sabon nau'i ba Zara. Ni da nake ganin yanzu da aka samu rigakafi shikenan mun huta da maganar COVID da su mask da su sanitizer.
Na gane me ake nufi Aminatu. Amma gaskiyar magana shi akwai sauran aiki. Shi yasa a cikin wannan shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa tattauna da likita kuma ta tuntuɓi jama'a akan wannan batu. Sannan kuma muna tafe da kadan daga cikin amsoshinku daga Facebook.
Sai ku ci zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
To jama'a, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da sabon nau'in cutar COVID-19 da ake kira Delta variant. Sannan idan za a sake kafa dokar kulle, za ku goyi bayan haka? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To masu saurare, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abu Yalo mai kurhuna daga jihar Sokoto, inda ya ce, to yau da gobe ni dai ban taba ganin wanda ta kama ba, balle in yi mu'amala da shi.
Amina, sai kuma amsar Sunusi Madatti da Magaran da Iliyasu Yakubu Digawa jihar Bauchi suka ce za mu kasance tare da ku domin jin cikakken bayani akan wannan cutar. Maganar goyen bayan kulle san bata taso ba, domin kuwa ba alheri bane ga al'umma.
Daga nan kuma sai amsar Sani Muhammad daga Karmo, inda ya ce, to gaskiya maganar sake kulle ba na goyen bayan haka, kuma cutar COVID-19 ta Delta ba ni da masaniya a kai.
Sai Shehu Adamu Rijau ya ce, to na ji an ce sabon nau'in corona mai suna Delta yana da ƙarfi sosai, kuma abin damuwa ne idan dai har za a wadata mu da abin da za mu ci. To a saka dokar kulle har na wata ɗaya ma ba za mu damu ba. Matsalar kawai shi ne a kulle mutane gida a bar su da yunwa.
To shi kuma Honorable Kabiru Ibrahim Kwangila cewa yayi, mu dai fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen duk wata cuta irin nau'in cutar COVID-19 mai suna Delta variant. Dokar kulle kuma ba ma goyen bayan haka gaskiya.
Sai amsar AA Maina Rano ya ce, wallahi kar ma su fara, in ba haka ba alƙunut za mu shiga yi musu.
Sai kuma amsar Jonah Peters daga jihar Adamawa, inda shi kuma ya ce, kamar yadda masana suka ce, shi Delta variant da ake zancen shi yana da saurin yaduwa. Har ma masana sun gano ana iya kamuwa da shi ta wurin tusa da bil adama ke fitarwa. Kan zancen kafa dokar zaman gida kuma, idan ya kama ai ba mu da mafita, sai dai mu yi biyayya da dokan domin kare lafiyarmu. Mun ga yadda shi wannan nau'in corona yayi kisa a India da wasu kasashen duniya.
Shi kuma Muhammad Umar Fantami yace Allah ya kamala saukin wannan cuta ta COVID-19 da ma sauran cututtuka masu yaduwa.
Aliyaso Abdullahi kuma yace ba za mu goyi bayan wani kulle ba, ko wancan ba mu ga wani amfanin shi ba, face ma ta barbarewar lamura da muka gani sanadiyar kullan.
Shiko Sulaiman Adamu Tandari Fataskun yace a gaskiya wannan sabon nau'in cutar na COVID-19 da ake kira Delta abin tsoro ne. Muna kira ga hukumomi ya kamata a dauki matakan kariya domin babbar barazana ne ga al'ummar duniya. Muna fatan Allah ya kamana dauki. Sannan ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya, ya kamata mu bi dokoki da ake sa mana domin mu gudu tare mu tsira tare a tashi lafiya.
Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Bashir Abubakar Kare, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ban san komai da sabon nau'in cutar coronavirus ba, kuma ko kadan bana goyen bayan a sake sanya dokar kulle, domin wallahi corona bata kashe mu ba, wannan kulle zai kashe mu, saboda yunwa ku tashi lafiya.
Sai Safiyanu Gumel Zangon Daura yace yau da gobe sabon cutar COVID-19 da ake kira Delta bata zo yankin mu ba, fatan mu Allah yayi mana tsari da zuwanta domin kaucewa dokar kulle.
Aminu Adamu Malam Maduri kuma yace Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To magana ta gaskiya ban san komai ba da wannan sabon nau'in ta coronavirus. To amma Bahaushe yace idan baka san gari ba ka saurari daka, dan haka muna sauraron ku.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Abdullahi Abdul Midasa daga jihar Gombe. Allah ya sa na faɗa daidai. Yace to ni dai a ra'ayina idan hukumomin lafiya suka ba da shawarar a ƙara saka dokar kulle, tabbas zan goyi bayan su. Sai dai kuma a wannan karan ba za mu goyi bayan hana mu ibada kamar hana salloli a cikin jami'i ba. Muna fatan Allah ya kamana ƙarshen wannan cuta. Amin. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a, yanzu kuma sai birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta jiyo mana ra'ayin jama'a akan wannan batu.
Sunana Injiniya Isaac Zibiya, mazaunin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To wannan sabon cutar ana tsammanin za ta shigo, mun ba mu fata ma ta shigo, wannan ma da muke da Allah ka mana saukin ta. Kuma magana daga kafin gaskiya, daga kafin na akwai yana da abun ban tsoro ne, saboda wasu suna cewa sun je sun yi, wani ma haka ya gama yana jin zazzabi a jikin shi, ma shi gaba ɗaya ma ya rikice. Wani kuma na ga wani bidiyo ana cewa wai in ka manna waya ko makulli a gefen hannunka inda aka maka vaccine din, zai magnetin a jiki, wato zai kama wurin. To gaskiya ni dai allura tana ban tsoro, kuma ni ba zan yi ba gaskiya, saboda duk wanda suka yi banje wani ya ce min shi ya yi ta ji daɗi ba. Sannan secondary kuma ya kamata a ɗauki matakai wanda suka dace, kowa ya sa takunkumi, tunda dai takunkumi na an ce yana rage al'amarin cutar nan, kowa ya sa. Amma duk wanda ya ga zai iya yin rigakafin wannan na corona ɗin zai iya zuwa ya yi. Amma ni gaskiya dai ina tsoro, saboda kan mutum ya zai samu matsala, in ka yi ka zo ka samu matsala can kai ka sani, gwamnati na san ba ruwanta.
Sunana Alayi Sunusi Otako Mai Fefe. To ni wannan lamarin corona din ban gane shi ba, amma da na san yanayinsa yanda yake, to na yanzu nan ban san yanda yanayinsa yake ba, ko zan samu wani ƙarin bayani ne to dan in san matakin da zan dauka game da ni da kuma family dina. Tunda na wancan din na sani ana cewa in wanke hannu, bayan in wanke hannu in dinga takaltar mutane da sauraron su inda na shiga, to wannan kuma ba san yanayinsa ba, lallai sai irin matakin da zan dauka. Ya kamata gwamnati ta sanar da mu wani abubuwa wanda zamu karu mu san wannan irin mataki zamu dauka wannan din. Wancan rigakafin ba, ai wancan rigakafin yana da wuyayi, in ka je ma ba za ka samu cikin lokaci ba. Eh to naje ma lokacin da naje sai in samu mutane busy.
Ni sunana Nura Abud. Kamar magana wannan abun cutar sabon nau'in cutar da ta bullo ta coronavirus. Gaskiya mu a yanda kan bamu da cikakken labarin ta, amma dai muna amfani da abubuwan kariya kamar da yadda ya kamata, kamar irin ba da distance da face mask, da wannan muna amfani da su haka bakin gwargwado.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Yusuf Mahmud Abdullahi Karaye, ni dan asalin jihar Kano ne. To maganar Delta COVID-19, to ni a ra'ayina gaskiya wai ni ban yadda wai akwai wannan cuta ba, saboda me ita kanta waccan COVID-19 da ake magana, mun sha ganin ana cewa COVID-19 a shauran kasashe muna gani a zahirance gashi nan za a nuno maku ga mutane suna cikin wani yanayi ko wani hali ana ma mutuwa, amma mu a nan Najeriya sai dai a rinka rubuta mana nambobin adadin waɗanda suka kamu, amma babu wani wanda zaka ga. Ni din nan ni Yusuf Mahmud Abdullahi ban taba ganin wai ga wani makwabci na ko wani wanda na sani wanda gashi wai corona ta kama shi ba. Mu akwai abin da ya dame mu, ba wai magana corona ce ta dame mu ba, mu ƴan Najeriya. Babban abin da ya fi damu mu, gwamnati ta farka ta dau mataki akan matsalar tsaro sama da wannan har tsarin yaudarar da aka kawo. Dan ni na dauki wannan a matsayin yaudara, saboda kullun Figos ake ce mana wannan jiha tana da adadin kaza, wannan jiha tana da adadi kaza, amma ba za ka gansu ba, ba za ka ga wani wanda ya gansu ba. Babban COVID-19 a Najeriya shine insecurity.
Sunana Rahinatu Zakari. Wannan Delta variant din da ake gwamnati ta ayyana cewa ta shigo kasar nan duk da yakin da gwamnati take cewa tana yi da wannan cutar corona, a gaskiya ni a gani na wannan ya nuna gazawa ta bangaren gwamnatin da take cewa tana yaki da corona, wato ta gaza, domin da aka nuna cewa akwai Delta variant din nan a wasu kasashe da yawanci ƴan Najeriya suna yawan zuwa su shiga su fita, gwamnati bata dauka wani mataki sosai ba wurin hana shigowa da fitowa. Sannan kuma yanzu gwamnati ta ce wannan variant din ta shigo kasar nan. Ni dai gaskiya na ganin a gazawar gwamnati ce, saboda idan gwamnati ta tsaya da kyau da wannan abun ba za ta kai haka ba. Sannan kuma zai iya yiwuwa wato gwamnatin ta ga mutane sun an daina tsoron shi coronan, ana ganin ba gaskiya bane, ana ganin ƙarya ne coronan, su taso da wannan su ce Delta din ya shigo saboda mutane su dau mataki su kula da kansu dan kar su kama. Amma kuma ni dai gaskiya ni a gani na gwamnati ce ta gaza. Domin idan har abin da ake cewa yana wata ƙasa ta samu hanyar shigowa wannan ƙasar, to gwamnati ta gaza.
Ni dai sunana Muhammad Tukur daga Kauta kuma Kete. Ko yana da kyau idan aka ce cuta ta zo yaka, yana da kyau misali a je ayi gwamnati za a ci maganin ta kuma menene, amma nan ƴan Najeriya ba matsalar COVID-19 bace matsalar su, ko matsalar Najeriya matsala ce ta tsaro, mu ayi mana tsaro a gyara mana tsaro shine matsalar Najeriya, amma sa ana yin wata rigakafin cutar abin nan ba, ban yi ba, eh addu'a nake Allah kare.
Sunana Usman Muazu. Shi Delta variant nan na COVID-19, especially wannan third wave nan da gwamnati take magana, da gaske ne ko da yake wasu mutane anan suna daukar abun kamar wasa. So in mutum ya yi la'akari da yanda yawan mutane ke karuwa, ya ninninka daga 10,000 zuwa 200,000, so daga nan zai gane cewa abun fa ba wasa ba ne. Ko da yake dai ake kaman su maganar wanke hannu, sa face mask, sanitizer, duk an yi watsi da shi da social distance da sauransu, amma mutum dai dole shi ya dan kiyaye a level din shi dai, saboda yadayin abubuwan yanda ita Delta variant din take da hadari da kuma sauransu. Suma gwamnati ya kamata a ce sun dauka ƙara tsaurara matakai haka na wayar ma mutane kai da sauransu, saboda mutane sun riga sun kusan in ce shagala da yanda abubuwan suke tafiya.
Sunana Maryam Sadauki daga Jos. Gaskiya ba karamin koma baya wannan cuta ta jawo ma kasa da ma mutane baki daya ba, saboda wasu kasuwancin su al'amuran su ne da kullum ya ja baya dalilin wannan ciwo. Kuma kin ga wannan sallah dai duk kin san kwana biyu dai abin ya dan yi sauki, mutane suna dan gudanar da al'amuran su daidai da daidai, sai dai wurin amfani da face mask still akwai wuraren da still har yanzu idan ka je in baka da face mask din daga entrance din tun daga gate ba za a bari ka shiga ba.
Sunana Musa Ibrahim Bashir. Maganan COVID-19 third wave, so ni a tunani na shine wayannan dokokin da gwamnati take sakawa na kula da lafiyan al'umma ta yi karanci, saboda tunda aka gama first wave na coronavirus, that's COVID-19, da aka samu sauki, an samu ragowar mutanen da suke mutuwa. Tun daga nan da aka zo aka sake cewa an samu wani third wave, so mutane ba su dauke shi as wani serious cuta ba, saboda babu wasu alamu da suka gwada cewa third wave yana existing, sai dai a yi ta jin labaransa. Bayan nan kuma dokokin da aka saka wa mutane na farko wajen kare kansu daga kamuwa da cutar COVID-19 mutane sun watsar da shi. So far dai yanzu kawai kowa ya koma normal activities din sa ne, babu wani dokokin da ake dauka kamar su social distancing din nan da wani hand sanitizers da su ma face mask.
Suna na Kabir Abdurauf. Kamata yi a wannan yanayin tunda ana cikin fada da ana cikin yaki da wannan cutar, kuma har yanzu ba ra ba riga an samu fita ba. Kamata ya mutane a ƙara tsauracewa da shiga jama'a, kuma a ci gaba da yin amfani da takunkumi, kuma a ci gaba da sa hand sanitizer ana yawo da shi ana wanke hannu, saboda Hausawa na cewa lafiya shi ne ya fi komai. Sai mutum na da rai zai tunanin zai nemi abinci ko kuma ya nemo ma kanshi mafita ko wajen kwanciya da sauransu. Da lafiya ake samu a yi abubuwan da ake a rayuwa. In mutum aka ce dan adam bai da lafiya, bayan da za a yi ma ya samu sukunin da ma zai tunanin wai bai je ya nemi ma kanshi abinci ko wani abu na rayuwa haka.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Babba. To a gaskiya fi sabi wallahi ya takura wa jama'a, ba a samu walwala na maganar hidimar sallah ba. Dan sakataren gwamnati ma ya yi anan sun cewa lalle sarakuna su ja hankalin jama'a da yanayin cuɗayya da za a yi a yi da mu sallah. Sannan kuma sha'anin na COVID-19 din nan ya durƙusar da al'amura na yau da kullum. Abubuwan sufuri da kuma abun da ake gina kayan abinci dai a takaice sun yi hauhawa. Kayan abinci ya yi tsada, rayuwa ta yi tsanani. Kuma gaskiya wannan abun yana ɗaya daga cikin abun da ya kawo wahalhalu ma jama'a. Abun dai sai dai addu'a Allah dai sauki, Allah kuma ya sa dai kawo mana saukin al'amarin gaba daya.
Sunana Abba Abubakar Yakubu. Lalle ni nayi rigakafin cutar corona, kuma ina kokari wajen kiyaye dokoki da aka bayar, kuma ina koyar wa iyalina musamman batun wanke hannu akai-akai da kuma sanya sinadarin kashe kwayoyin cuta da rufe fuska da hanci yayin fita ko shiga cikin jama'a. Za a ce gwamnati ta yi kokari sosai musamman a baya a farko-farkon bayyanar corona, inda aka rika yaɗa sakonni na wayar da kan jama'a, aka rika kafa dokoki da matakai na tabbatar da ganin an sa ido mutane na bi a kasuwanni, a cikin motocin haya, a wuraren zaman jama'a da sauransu. To amma gaskiya a hakika yanzu wannan abin ya ja baya, ta iya wa ma wannan saken da aka yi shi ne kara dawo da cutar ta sake yaduwa. Mutane sun yi sake da rufe fuska da hanci, har ma in an ganka yanzu sai a dinga kallon ka kamar wani abun mamaki ko wani baki daji. Mutane sun daina yi wa juna tazara kamar yadda da ba a yi musabaha ko shan hannu, yanzu an koma ana shan hannu daga manyan gwamnati har na ƙasa. Saboda haka idan har manyan ba sa nunawa, ba a nuna su a cikin bainar jama'a a wuraren kafafu mun yada labarai cewa ga irin kokarin da suke wajen kiyayewa. Ga to jama'a gaskiya su dauka wannan abin kamar wani wasan kwaikwayo ne kawai.
Sunana Naja'atu Abadi. A gaskiya yace muke tunanin cewa an shawo kan matsalolin ko kuma ana kokarin a shawo kan matsalolin wato cutar da ta addabi duniya gaba daya, ta addabi al'umma, wato COVID-19. An shawo kan matsala kuma ake cece kuce akan wani nau'i kuma na cuta ya fito, wato Delta variant. Gaskiya kamata gwamnati ta yi hazaka ta kara ta improving medical facilities din su kamene da wannan cutar da ta fito, da wanda ake cece kuce akan ya fito, saboda gaskiya ya addabi al'umma gaba daya. Addu'an mu kullum shine Allah ya kawo mana dauki, Allah ubangiji, Allah ya kada kare mu.
Dai a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shamsiya Batini saba ta tuntubi likitan da zai yi mana ƙarin haske akan wannan sabon nau'in cutar na COVID-19.
A tare da ni akwai Dr. Sabo Ahmad na sashen nazarin kimiyya da fida a Jami'ar Jos ta Jihar Plateau da kuma shugaban kwamitin ayyukan da suka shafi kiwon lafiya a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya, wato Dr. Yusuf Tanko Sununu. Honorable, idan na fara da kai, yaya wannan mataki na uku da aka shiga na cutar COVID-19 ko nau'in cutar da ake kira Delta Radiant yake ne?
Assalamu alaikum. Mataki na uku na tarin ciwon mura ko kuma COVID-19 da gwamnatin tarayya ta ayyana shine cewa akwai wani nau'i na kwayan cutan da yake kawo wannan cutan, wanda yake ya bambanta bisa ga wanda yake kawo a farko, wanda yake a halin yanzu an same shi a Najeriya. Kowa sai da aka fito a mataki na farko da na biyu, abin ya shafi lafiya, ya dukusar da duniya, ya shafi kasuwanci, ya shafi sha'anin yau da kullun, shiga da fita ƙasa da ƙasa. To wannan tasirin shi ma haka wannan yake, amma inda wannan yafi matsala shine cewa dukkan lokacin da wani sabon yanayin kwaya ya shigo, zai zo da ƙarfi wanda yake yafi na wanda yake ananda, kuma zai zo da wasu abubuwan da yake ba a san da su ba. Idan kika dubi abubuwan suke faruwa a kasashen Asia da sauran manyan kasashe na duniya akan wannan mataki na uku da ake ciki, yawan waɗanda suka buƙaci su kwanta asibiti da kuma waɗanda suka rasu ya fi ga na mataki na farko da na biyu. To wannan ayyanawa da gwamnati ta yi shi ne zimman cewa mutane su fahimci inda ake, kuma su kare ka'idodi da ya kamata, wanda yake zai rage yawan waɗanda yake za su kamu, wanda ke ba mu fatan haka.
Dr. Sabo, idan na zo gare ka a daidai lokacin da kasashe da dama ke ci gaba da yaki da wannan cutar ta COVID-19, sai gashi kuma an sanar da wannan sabon nau'i na cutar, ya kake kallon wannan mataki da aka shiga?
Ita kwayar cutar COVID-19 ta zama wani sabon al'amari, kuma tun farko ma an fahimce ta a matsayin kaman ruwan dare game duniya, sai dai kuma yanayin yaduwan ka iya canjawa. In kwayar cutar ta samu al'umman da ba su da garkuwan jiki mai karfi, to ta kan far musu ta yadu a gurguje kaman wani bugu ne na musamman, kamar yadda aka san igiyar ruwa misali a bakin teku kenan, ka iya zuwa ya biki gaba sannan ya koma sanni da ya zo sake bugan gaba, shi sa ake maganar wave. Kusan dabi'a ce irin kamar na igiyar ruwa, tidal wave, yakan zo ya buga ya koma ya buga. To haka aka siffanta shi zuwa bayan cutar nan a dabi'ar yaduwa. In ya zo ya yadu ya barna, yakan iya ja baya, saboda watakila mutane sun dan samu dan garkuwan jiki ko ta hanyar allura ko kuma ta hanyar sitos warki. To wannan shi ne abin da ake magana akai. Sannan kuma ɗaya nau'in magana da ake shi ne ita kwayar cutar ta kai rikida. In ta rikida, takan iya zama bijirariya wanda ba za ta ji tsohon magani ba ko ba za ta ji tsohon rigakafi ba. Shi sai ake ta maganar Delta variant, kamar alifin ba'un ta'un ne, alpha, beta, delta da sauransu. Wannan shi ne abin da ake maganar Delta variant, da ake tunanin ita ma ta iso kasashenmu na kasashe masu tasowa irin Najeriya. Kuma da aka sani gaskiya ba mu na wani ƙarfafan cibiyoyin lura da lafiya da za su iya sayan abubuwan numfashi da maka banta su don shirya wa ciwon, domin wannan tsari na tare da rigakafi da abubuwan numfashi da wayar da kan mutane duk abu ne da hukumar lafiya na duniya take amfani da shi wajen gaya wa kasashen da ke karkashin hukumar lafiya ta duniya, saboda a shirya kar abin ya zo ya barnar da ta wuce kima kuma har a samu mace-mace da yawa.
Shi zancen first wave, second wave da third wave din da ake magana, ana nufin kaman bugun da ciwon COVID-19 ya yi ne. First wave wato bugu na farko da shi ne mace-macen da aka ta'allakar da su akan shi kwayan cutan COVID-19, kwayan cutan coronavirus, shi ne wannan first wave. Ga wuri, ga waina ne, ga kwayan cuta ya shiga jikin mutane, kuma ga sakamako haka an ga labeta kuma an mutu. To abin da ya biyo bayan kuma shi ne bugu na biyu da ciwon ya yi. Idan ke maki misali cewa ai bugun na biyu shi bugun na farko shi ne mutane an mutu kai tsaye an gana bita, bugu na biyu shi ne a cikin kokarin da hukumomi suka yi na a takaita ciwon tun daga farkon, sai ya zama na kuma ya haifar da wasu abubuwa. An samu mace-mace da matsalolin harkar lafiya da dama, saboda an rufe waɗansu asibitoci, sannan ma'aikata ba sa fitowa wurin aikin nasu, saboda irin kamar mutane masu wasu cuka da suke kallafa a jikin mutane, misali hawan jini, ciwon zuciya, ciwon siga, da dama ba su zama samu halartar asibiti ba, dama kuma ba su samu daman ba kansu hidima, ko kuma a ranar kunda aka samu su na su zo su ga likita abun biyu ba, to su ma sun sha wahala. Shine bugu na biyu da aka samu. Bugu na biyu nan shine sakamakon abun da aka yi daga fari da takaita zirga-zirgar mutane da takaita ayyuka saboda kar ya yadu da yawa. To na bugu na uku da ake magana shine da nasaba da abubuwan da suka biyo baya. Zaman da ake yi ya talauta mutane da dama, shi ma talauci ciwo ne mai zaman kanshi. Saboda haka an samu damuwa sosai a wannan mataki. Shi kuma zance wancan na batun Delta variant. Shi kuma rikidaddan ciwon da ake tsoron cewa ya fi ma saurin tashi daga jikin wannan mutum ya je ya shiga cikin wani akwai ciwo mai gaggawar fita daga jikin wani zuwa jikin wani yaduwa kenan. Akwai kuma wanda bai da shi karfi. So da ce maki na faɗi cewa daman kwayar cutar ita ta COVID-19 tana da saurin rikida. Shi sa ake magana wannan Delta variant da ake ganin kuma ta yi karfi yanzu ta fara a kasar Ingila a UK. Kuma ta ana ganin ziyara wurare da dama a duniya kuma ana tsoron cewa shi in ya zo ma saurin yaduwar shi zai fi ta'azzara da kuma samar da saurin galabaita ko kuma yawan mace-mace. Ba dai gama nazari akan karfin abun ba amma abun kaman abun tsoro ne sosai.
Honorable, ya tasirin wannan sabuwar nau'in yake kuma ya mutum zai iya kare kanshi daga kamuwa da ita?
A ci gaba da kariya waɗanda aka saba da su na sanya takunkumi, tsawa nisantar juna da kuma wanke hannu da kuma kauce mai yin atishewa a buɗe sai dai cikin an sa tatafin gwiwan hannu. Wannan idan aka hakan gazi rage abin nan. Tasiri kuma shine idan muka abin ga kuka kare waɗannan matakai da aka sani muka kuma karfafa yin rigakafi. To insha Allah za mu samu sauki ga waɗanda yake zai same su akai a ce an kai su ga asibiti. Wannan kuma yana kuma ƙara tarihi shine mutane mu tsaya mu kan mu tsaya mu dubi. Abubuwan da aka sa da domin tunkaran wannan rashin lafiyan ya suke yayin aikin su. Kaman ga mataki na farko ya zo ana bukatan ventilators wato abubuwan ba da iska wanda yake kuma gwamnati ta samar da su a tabbatar suna aiki. Ga mataki na uku abinda na biyu ga abinda muka lura ga wannan lokacin shine ya zo babu oxygen, iskan oxygen isasshe a kasa. To kuma na tsaron bayan gara wannan darasin gwamnati ta ba da kudi an samar da wajaje da yawa zai samar da oxygen gas. Wannan lokaci da muke ciki shine karfafa yin alluran rigakafi da kuma kariyan kai da kuma zuwa cikin asibiti nan take ba tare da dadewa ba. Muna kuma fatan cewa yanda ya illa ga tattalin arzikin kasa da ciwon da kiwon lafiya da saura wannan karan yanda Allah ya mana tsari ya zo mana da sauki muna sa ran insha Allah wannan din ma ya kasance da sauki. Wannan shine karin bayani zan yi kuma ina kara kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu sani cewa COVID-19 gaskiya ce kuma ya kamata mu dauki dukkan matakan da zamu yi na kariyan kai.
Idan na fahimce ka ka ce gwamnati na karfafa yin allurar rigakafin cutar a wannan mataki da aka shiga, sai dai kuma ana yawan samun jita-jita game da amfanin allurar rigakafin da har yake sa wasu na shakku su bari ma su karba wannan allurar.
Gaskiya shi sha'ani na rigakafi yana da abu uku. Na farko rigakafi yana iya sawa garkuwan ƙasa ya yi ƙarfi gaba ɗaya ya zama cewa ya raunana watsuwan rashin lafiya a ƙasa. Na biyu yana ba wai an ce wanda ya rigakafi baya iya kamuwa da shi ba amma kuma yana iya sa waɗanda suka yi rigakafi ne zan ba su kamu ba. Na uku waɗanda suka kamu bayan sun yi rigakafi ɗin yakan zo musu da sauki bisa ga wanda yake gaba ɗaya ma ba su yi ba. Ma'ana kenan yana akwai rigakafi yawan waɗanda za su buƙaci kwanci a asibiti, yawan za su buƙaci a tallafa musu da ta hanyar yin shaidansu da kuma waɗanda za su buƙaci iskan gas. Wannan duk zai ragu sai ga mutum zai iya kamuwa da cuta amma kuma har ya warke bai sani ba ko kuma koda ya sani din bai zai da wani illa da yake zai hana shi a abubuwa ba da ya saba yi ma kansa har sai ya buƙaci taimako ga wani. So wannan shine dalilin da yake kowane lokaci a public health wato likitoci da suke kula da kiwon al'umma suke karfafa cewa jama'a su yi kokari su dauki dama su yi rigakafi ba wai kawai na ciwon COVID ba, akwai shan inna, akwai na cututtuka da dama da ake rigakafi. Yin shi zai ƙara ƙarfin garkuwa na ƙasa kuma zai rage yaduwar rashin lafiya din da aka yi rigakafi a kan shi. Don haka haɓo yau dai za mu ƙara kira ga jama'a akan cewa a yi ƙoƙari a ga cewa an samu mu kai kariya domin ƙarfafa ƙarfin garkuwan wannan ƙasa ta mu Najeriya mu samu kariya ga wannan rashin lafiya din. Wannan shine ƙarin bayani.
masu saurare baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.